Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye kan mitoci 1725 da kuma 60 a yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da hantsin ranar Alhamis 12 ga watan Disamban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku sanin da muke farin cikin sake jin ragama shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sun ce ana samun ci gaba wajen wayar da kan jama'a yayin da wasu suke ganin akasin haka. Sannan muna tafa da shirin nakasa na Sule Mumunu Barma da kuma sharhin wasu jaridun Ghana sai sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi kuma ga labaran duniyar. Kasar Amurka ta yi matsayar amincewa da bukatar Iran na musayar fursunoni tun sa'adda kasashen biyu suka yi musayar fursunoni a Zurich a ranar Asabar ta hanyar shiga tsakani na kasar Switzerland. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif na daga cikin jami'ai da dama da suka yi na'am da kudirin wato da kudirin na karin musayar fursunoni da Washington biyo bayan musayar ta Asabar sa'adda Iran ta sako malamin ba Amurka dan kasar China Zi Yu Wang wanda Amurka ta yi musaya da sakin masanin kimiyya dan kasar Iran Masoud Soleimani a wani jawabi da yayi wa manema labarai a jiya Laraba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana fatan musayar fursunoni na ranar Asabar zai yi tasiri sosai wajen sako su Amurkawa da ke tsare a Iran. Washington da Tehran sun yi amfani da Switzerland a zaman mai shiga tsakani na wannan yarjejeniyar musayar domin kuwa kasashen biyu ba su da dangantakar jakadanci tun juyin juya halin shekara ta 1979 kasar Iran wanda ya haifar da yakin Amurka a zukatan shugabannin musulunci na kasar. An kama tare da tsare gwamnan Nairobi babban birnin kasar Kenya a makon jiya inda aka tuhume shi da laifin yi wa tattalin arziki ta'annati na miliyoyin daloli. Wannan dai alama ce ta ƙarfafa alƙawarin shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta na yaƙi da cin hanci da rashawa duk da yake wasu manazarta na ganin tamkar ba da gaske ake ba. An ba da belin gwamnan na gundumar Nairobi Gideon Mbuti a jiya Laraba kwanaki 5 da kama shi. Masu gabatar da ƙara sun ce Mbuti da wasu makarabansa sun mallaki kuɗi dala Amurka miliyan 3,500 ta haramtattun hanyoyin ba da kwangila da kuma biyan kuɗaɗe. To sai dai kuma mai shari'a akan lamuran siyasa Herman Manyora ya ce mutane da dama ba su ɗauki kamun da aka yi wa Mbuti a zaman wani muhimmi ba. Nicholas Kimanza wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama da ya kai ƙararrakin da ke da alaƙa da cin hanci da rashawa da dama a kotu ya ce 'yan siyasa da ake yi wa zargin cin hanci da rashawa suna da dabaru daban-daban da suke yi na lalata shari'a. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Bayyanar rahoton da aka dade ana jira na binciken hukumar tsaron Amurka ta FBI akan yakin neman zaben shugaban kasa Donald Trump a shekara ta 2016 ya bayyana babbar baraka a cikin gwamnati akan asalin binciken, haka kuma ya haifar da tankiya tsakanin Trump da babban lauyan gwamnati da ke bangare daya da kuma daraktan FBI Christopher Wray da shugaban ma'aikatar shari'a daya bangaren. Rahoton mai shafuka 417 da Sufeto General na ma'aikatar shari'a Michael Horowitz ya fitar ya bayyana cewa duk da yake hukumar ta FBI ta gudanar da binciken nata ne bisa doka akan dangantakar yakin neman zaben Trump da kasar Rasha ba tare da wani ra'ayin siyasa ba, to amma kuma hakan wasu kananan jami'an binciken ta sun yi kurakurai da dama a yadda suka lura da wani jami'in kamfe. Duk da yake an yi kudirin rahoton ya kai ga gano binciken da ya raba kan siyasa da ya shafe kusan daukacin wa'adin mulkin Trump, to amma rahoton bai yi wani abu mai yawa da zai sauya ra'ayin Trump ba cewa hukumar FBI na bin dugadugansa. A ƙarshe kwamitin shari'a na majalisar wakilai ya taka matakin farko na jefa ƙuri'a kan daftarin tsige shugaba Donald Trump da yammacin jiya Laraba, inda suka fara da zama na tsawon wuni biyu a ɗinke domin nazarin zarge-zargen masu cike da tarihi. Taron kwamitin na da manufar yin nazari da kuma 'yan gyare-gyare ga daftarin biyu na tsige shugaban ƙasa da 'yan Democrat suka gabatar a ranar Talata. Daftarin biyu sun tuhumi Trump da yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba, da kuma yin katsalandan ga aikin majalisa akan dangantakarsa da Ukraine. Ba ana nufin canja daftarin ba, sai dai akwai yiwuwar 'yan Democrat din su aminta da duk wani gyara da 'yan Republican da ba sa goyon bayan tsige Trump za su kawo. Tuni da 'yan Democrat din suka amince da kalaman da suka kunshi shafuka tara da suka ce Trump ya aikata cin hanci ya kuma tozarta ƙasa, sa'ad da ya buƙaci Ukraine da ta binciki Joe Biden da zaɓen Amurka na shekara ta 2016. 'Yan Republican marasa rinjaye ba su da ƙuri'un da za su iya kawo canji ba tare da goyon bayan wasu 'yan Democrats ba.
A gaida Murtala Faruku sanyin na da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, kungiyoyi da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa na ci gaba da bayyana hanyoyin daƙile cin hanci da rashawa a tsakanin al'umma. Hakan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan gangamin ranar yaƙi da rashawa ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar 9 ga watan Disamba kowace shekara. Dangane da wannan batu, wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoton.
Bayan gangamin ranar Litinin din da ta gabata, inda hukumomin yaƙi da rashawa a Najeriya suka rinƙa bayyana alƙalman kuɗaɗe da adadin mutanen da suka gurfanar a gaban kuliya, hukumomin na cewa suna ɗaukar matakan wayar da kan 'yan ƙasa, musamman ma ɗalibai, game da illar rashawa ga rayuwar bil'adama. Barista Muhyi Magajirimin Gado, da ke zaman shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano, ya ce hukumarsa ta yi nisa a wannan fuska.
Shi kullun rigakafi ya fi magani, maganar kamawa, tsarewa da kaiwa kotu, to wani abu ne na shi magani ne wannan. To shi ne abin da ake yi, muka yi amfani da wannan dama, mun yi taro a akalla ko ba komai daga yanayin da al'umma suka zo da yanda aka sami ci gaban da aka samu. Mun gode wa Allah, ko izuwa yanzu mun san da mun aika sako, yau al'umman Kano za su yadda alama Najeriya baki daya cewar lokaci yayi da za su fito su yaƙi cin hanci da rashawa da karankancin kansu.
Shi wannan rigakafi da kake magana, dai wani mizani kuke amfani da idan ku gane cewa kun yi nasara ko kuma aka san haka?
To ai mizanin ma daga yanda al'umma suka zo, ran ma da muka shirya kadai, wannan nan da muka cewa al'umma sun fara farkawa, sun fara yadda cewar wani abu ne wanda a tarukan da muka yi baya ba haka muka gani ba, amma izuwa yanzu al'umma sun fara yadda cewar wannan wani abu ne wanda ya jibince su, wani abu ne wanda ya taba su, wani abu ne wanda su ne ake buƙatar su fito sai aikin ya tafi yanda ya kamata.
Ita ma dai hukumar EFCC ta ce dama a ƙarƙashin dokar da ta kafa ta akwai tsarin rigakafi domin hana jama'a shigar da kansu cikin miyagun ayyukan rashawa, kamar yadda shugaban ofishin shiyar Kano na hukumar Mr. Akaniya ne Ezima ke faɗi.
We get a lot of feedbacks, but another way that you know whether your message is going across or not is with the kind of information that comes back to you, because one of our goals is to get people to give us.
Yace muna gane nasar da muke samu ta wannan fuska ta hanyar amsoshin sakonninmu na wayar da kan jama'a. Baya ga haka, yanayin bayanai da muke samu daga mutane yana fayyace nasararmu, domin kuwa ɗaya daga cikin burinmu dama shi ne mu samu bayanan yunkurin aikata badaƙalar rashawa domin ɗaukar matakan daƙile ta.
They won't come back to us with
him. Tama Kamar Kabiru Sa'idu Dakata, daraktan kungiyar Kaja masu rajin shugabanci na gari da kaucewa ayyukan rashawa, na cewa
idan ka ce wa ka dogara da wayar da kan al'umma, kamar kana gaya wa duniya ne cewa al'umman nan fa ba su ma san cewa cin hanci illa bane, sai wai kai da ka wayar da su. Kowa kuma ya san ba haka bane. Kamar wannan doka ta Public Procurement Act, dokar ka'idodin ba da kwangilolin gwamnati, wanda idan za a bi wannan doka sau da kafa, ta yi tanadin cewa idan za a ba da kwangila ga hanyoyin da za a bi a sanar, sannan amfani da technology gurin fito da hanyoyi na ma'amala da kuɗi da sauran abubuwa na gwamnati wanda za su sa ɗaukan kuɗi ya zamanto duk abin da za ka yi ana kallonka. Waɗannan su ne hanyoyin da za su iya yiwuwa a hana cin hanci kafin ma a yi shi. Dole sai hukumomin nan sun yi abin da ya kamata, sannan duk wanda aka kama da cin hanci a mishi tsatsauran hukunci wanda zai zama izina ga na baya.
Masu kula da lamura dai na ganin cewa adalci a tsarin shugabanci shine babban makamin kawar da rashawa a tsakanin 'yan Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. To, kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar.
Akwai wata wa aka samu sannan ga kare dangi, amma ita kare dangi idan ta fito daga san horon nan mutum yi busa kare.
Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To, masu sauraro, yau muke ban kwana da Mas'ud Abubakar, wani dan jarida dan asalin jihar Kebbi, wanda a hirar da suka yi da Hawa Umar a ƙarshen watan jiya ya yi bayani akan yadda ya tsinci kansa cikin halin makanta. Haka kuma ya tabo irin fadi tashin da ya sha wajen neman ilimin zamani kafin ya gaya mata hanyoyin da ya bi har ya samu aikin da yake yi a wata kafar labarai. A ci gaban wannan tantaunawa, bakon shirin ya yi bayani a game da irin kalubalen da ya fuskanta a makaranta, kasancewarsa makaho da ke aji guda da masu gani.
Komai na Allah ne. Daga primary school tun da na fara, gaskiya ma ina iya cewa ban taba daukan na uku ba a primary daya kenan. A secondary kuma abu ɗaya ne zan iya tunawa, akwai wata malama da muka taɓa saboda lissafi, ba mu iya lissafi saboda wannan zane square square ɗin nan da ake. To, ita yar bauta ƙasa ce, lokacin ina GSS 3 ba na mantawa, aka gaya mata cewa to gaskiya fa ta san yadda za ta yi, don to inda aka fara sai dai kawai a bani waiver na mathematics ɗin, amma abu ne wanda ba zai yiwu in yi shi ba. Saboda haka ita ma ta riƙa sai ta ce a ita ba za ta yadda ba, in dai har ba zan iya yi da kowa ba, to ita gaskiya ba ruwanta, sai dai duk in ya zo kawai ta sa je biro a wajen nan. Amma ita dai ba za ta yadda da kowa ba, ita ba za ta yi haka ba. To, da yake dai ban ja abin da rigima ba, ban kai wajen hukumomin makarantar ba, kawai sai na batta. To, gaskiya ita dai kam wannan alƙawarin ta cika shi, har ta yi service har ta gama wannan tam uku da aka yi a makaranta dukansu, in kai dai ba sakamakon jarabawa ta wannan, kan zaka ga jab biro ne a wajen. Amma bayan shi kuma duk da haka dai wannan bai sa dai na wannan ba. Zaka gani dai gaskiya a position zaka gani na hudu na biyar haka dai cikin mutum 200, 220, 150 zaka ga nazo na biyar na shida, duk da cewa tana wannan kin yadda cewa ta bada wannan waiver din. To, kusan inda ka cire wannan shi kaɗai ne kawai zan tuna, amma da ma muka zo SS mataki na secondary babba a wanda ma likafa ta cigaba saboda ta cigaba da na dawo na biyu ɗina na uku haka har na gama dai haka Allah cikin iko shi dai haka yanzu na gama alhamdulillah shi ma gaskiya ban manta tun semester na farko first semester a makaranta bana mantawa jifin da na fita da shi shine 3.6 first semester wanda a lokacin ka kai wannan ya nuna kana upper kenan to gaskiya da ma shi na fara gaskiya a matakin jami'a kenan
to masha Allahu shin har yanzu kana aiki da wannan kafar yada labarai ta jihar Kebbin da kai magana
har yanzu ina tare da su ina gabatar da shirin na ana ce mai in ka sanya kamar irin wannan ne shi ma amma sunan ne kawai bambanta wannan ana cewa ba mara ba da kasashe amma sai ka sashi wancan kuma ba ka sawa ba kai sorry to shi kuma wancan muna cewa in ka sanya wato ma'ana baka san gobe ba har yau ga masu bibiyan ma gidan talabijin din kamar kana da receiver Star Times da sauransu har yau ai ana mai ana ta sa shi reshi da yake bana nan na dan daga saboda yanayin karatu to amma har yanzu ana maimaita shararwan da ne lokacin da nake nan kamin in tafi ƙara karatu misali har yanzu ana maimaita su kuma in Allah ya dinda kuma da yake yanzu mun kammala to in na koma kuma za a ci gaba da inda aka tsaya
na'am to shin wannan larura da ta same ka akwai dukkan da gashi ka cika burinka na aikin jarida dukkan da ba shine burinka na farko ba shin kana da burinka koma ma kai ƙara karatun lawyer din
gaskiya zuwa yanzu babu saboda abin da yake faruwa yanzu burina dai shine in Allah ya taimake ni in ƙara sa karatu har zuwa matakin doctor wato PhD in na samu zarafi amma dai magana a sashen shari'a ne wannan labari ya shafi gaskiya babu shi
jarida ta
kwace da gaskiya zama yanzu ma abin da yake tunani shine bayan nan ina so in nemi matakin karatu abin da ya shafi dangantaka kasa da kasa wato international relations ina so in san wani abu da ya shafi wannan bangare saboda duddina san cikin aikin jaridar ne ina so in ƙara faɗaɗa ilimin to amma wannan bangare kenan ina so in kai in ba da dan ƙarfi a wannan bangare dangantaka kasa da kasa shi ma in dan samu abin da ya sauka kashi ba
to masha Allah shin yanzu akwai wani abu da kake ji wannan larura da larura nan da akwai kana jin dama ba haka ba akwai wani abu da kake so kai
da yake dai tunda idan ba tashi da shi ba ka tashi ba ido kaga ai ba san dadin shugaban zaka yi tunani killa zaka zama soja ko kaza misali saboda haka ni wannan da ma nazo na waye gari da zama haka sai daga baya da girman ya fara kamawa na fara tunani ke san tunanin yana developing ne to daga baya sai kai gaskiya gwara ma da na zama haka don yanzu akwai privileges da dama ina samu kamar daman maki da dama yanzu komai banki yanzu naje banki komai layi in aka gani sai an fara yi kamar ko diban kuɗi ne security din ba zai yi bari ne a kai waya har layin sai ya kawo jina ba a'a za a ba na gaba hakuri ya bari in je in aje kuɗi ne ma na je depositin haka za a ba wani na gaban shi hakuri kai tsaye za a tsaya a saurare ni in asibiti ne ma in ko mutum nawa ne samu to za a bar ni in fara zuwa ba wai a ce wai in bi layi kamar sauran ba to abin da ya zama min da guraren ma'aikatan gwamnati da dama in ka je larura ta kai ni misali duka za ka ga gaskiya mutane suna bani kulawa ta musamman wanda da a ce ina da idon nan to gaskiya da abin nan dai kusan dai ba zai samu ba
wato dai rayuwa masha Allahu alhamdulillah duk da wannan larura da ta same ka
gaskiya kan alhamdulillah mutane muna da hulɗa mai kyau da al'umma duk inda naji zaka ga gaskiya alhamdulillah ina yin abokai ne ma nan take zaka ga mafi yawancin gurare ma dai da zuwa na ma ba mu san juna ba amma zaman minti 30 ko awa ɗaya zaka ga kamin in bar wajen je gurgudu alhamdulillah na abokai ne ma dai kamin in bar wajen
to masha Allah malam Mas'ud akwai mutane da dama wanda zaka ga larura takan same su a hanya ta rayuwa dama rayuwa ba wanda ya san yau kamar sunan shirin naka in ka san yau baka san gobe ba yawa amma sai ka ga kamar sun koma sun zama shikenan su yanzu rayuwar ma ai su bata da amfani ko wani abu makamancin haka shin wace shawara zaka ba wa irin waɗannan mutane
gaskiya abu mai kyau ne wato shi da kake gani kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ka hannun karba hannun bayarwa fi hannun karba kullun wanda yake karba shine ƙasa wanda yake bayarwa shine sama so saboda haka mutane mu gyara zukatan mu wato bara da kake gani mutuwar zuciya ce duk da dai wasu suna kafa hujja cewa ai in baka da yadda zaka yi haka din ne amma ai in ka samu yadda zaka yi din yanzu zaka ga wasu sun yi barar shekara da shekaru sun tara gidaje da motoci ma an baka labarin waɗansu sai kai mamaki akai da kuɗin baran sun yi mota sun yi gida sun sai shanu sai ka tawo aje to me ya hana su tarkata wannan dukiyar su mai da shi na sana'a in ma misali ba su samu damar yin karatun ilimin zamani ba sai su koma ƴan kasuwa muna da su da yawa ga sunan manoma ƴan kasuwa ba su gani amma yau sun yi kauri sun yi shura in ka ji zaka samu a kasuwa suna da shaguna sun wannan to daka abin da nake so in ga mutane shine dai bara kaskanci ne addini bai yadda da bara ba ko na musulunci ko na kristanci saboda haka mutane mu tashi tsaye mu yi addu'a mu yi aiki in kai addu'a kai aiki sai Allah ya taimake ka in ma da kana baran ne to in Allah ya taimake ka ka samu wani ce zai taimake ka da jari ka samu ta sana'a ta kamar me wanda zaka yi sai a taimake ka da jari sai ka je ka yi in kuma ma cikin baran ne yau da gobe ka samu ka tara abin da zaka yi sana'a to ina baka shawara ka aje sana'a baran nan ka jinginar da ita saboda gaskiya bara kaskanci ne
to ya batun goyen baya daga wajen ƴan uwa kuma
gaskiya alhamdulillah ƴan uwa da aka tashi a gida aka tun ma inda zaka gane cewa ana da goyen baya ai tunda aka ta nema dai a samu idanun su warfaɗo basu ta bai samu ba saboda an yi gwagwarmaya sosai an bata lokaci da kuɗaɗe saboda a diga adin yayi Allah bai yi ba so da suka ga kuma an sani a makaranta aka ga gaskiya makarantar nan ta Allah ya sa ta karbe ni kuma na maida hankali to gaskiya ba dai maso ka tsintsiya dai kowa na nashi bakin kokari iyaye ne dake iyaye na duk suna nan da ransu da kawu duk suna nan haka da sauran cousins to suna nasu kokari kowa dai ya ga ya taimaka wajen ganin cewa dai duk ranar da ma za a waye gari a kawo labari ai wani kaza kaza za a sa su cikin tarihi cewa ai wani ya taimaka wani ya taimaka kowa dai ta bashi tashi gudunmuwa misali ya ga dai an cimma gaci
to masu sauraro a nan shirin na yau ke kamala sai a makon gobe za mu kuma zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu kam a madadin bakon shirin na ƙasa Masudu Abubakar na birnin Kebbi da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar ni Suleiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku mu ne lafiya
A gaida Suleiman Mumuni Barma da shirin na kasa yanzu kuma sai sharhin wasu jaridan Ghana.
Da jaridar Daily Guardian mu soma sharhin jaridun yau kuma babban labarin ta shine matar shugaban kasa Rebecca Akufo-Addo a hukunce ta shiga campaign da ake yi na a ci shinkafar kasar Ghana ta gabatar da wannan kuduri ne don gani da goyawa masu noman shinkafa da kasuwancin sa da dai sauran aiki na shinkafa baya Mrs. Akufo-Addo ta gabatar da wannan alkawari nata ne yayin da ta karbi bakon yan zancar wannan masu aikin shinkafa da kasuwancin sa da kuma gidauniyar nan ta John Ajikunkufo da kungiyar kwararro na masu aikin shinkafa na kasar Ghana ranar Laraba 11 ga watan Disamban shekara ta 2019 a ofishin ta dake a nan Accra. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito ku koma aji hukumar nan ta Commission NLC ce ta bayar da wannan umarni tana mai fadar cewa wannan zanga-zanga da malaman karantarwa ke yi ya karamta. Jaridar ta ce Commission ba da gona kasa ta bada umarni ga kungiyoyin malaman karantarwa da ke yajin aiki da su kawo karshen wannan yaji ta aiki cikin hanzari su kuma bakin aiki chairman commission Andy Kwamira Samuwa ne a cikin wani jawabi da ya taba hannu ya bayar da copy ga Ghanaian Times a jiya ya faɗi haka ya nuna cewar commission a bisa gabatar da iko da ta samu daga sashi na 139 karamin sashi 1 na doka mai lamba 151 ya gano cewar wannan matakai da kungiyoyin nan ke gabatarwa sun kauce wa dokar ta 651 akan haka wannan zanga-zanga da suke yi ta haramta. Ita kuwa jaridar da Inquisitor wannan labarin ta ruwaito haramtacciyar zanga-zanga akan daddaɗan bashi. Anun kungiyoyin malaman koyarwa ya rarraba jaridar ta ce shugabancin kungiyoyi daban-daban da ke wakiltar malaman koyarwa da yanzu haka suke yajin aiki akan daɗaɗɗen wato bashi da suke bin gwamnati tun a tsakanin shekara ta 2012 da kuma shekara ta 2016 kanunsu ya rarraba akan wannan zanga-zanga nasu na baya-bayan nan. Wani bangare na shugabancin kungiyoyin guda uku, misalin Ghana National Association of Teachers NATA da kanci, National Association of Graduate Teachers NAGRAT a takaice, da kuma Coalition of Concerned Teachers CCT na jin wannan damari an sanya siyasa a cikinsa. Sai kuma da jaridar The Chronicle wacce ta rawaita cewar kudiyan Ghana sun nuna kushe su akan na Muhammad saboda ya zargi Akufo-Addo da kasawa a yaƙi da cin hanci. Da wannan sharhi na jaridar The Chronicle muka zo ƙarshen shirin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla gaida Ridwan Abbas. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 2:25. Yanzu kuma sai rayuwar da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ne magana a gaban Musa American Sea daga cikin Najeriya mazauni Oji. Ina son haka kafuna ta Umarai. Wanda ake cewa ana son zalabin mata da kananan yara, eh wannan doka mai kyau ce, ai kokari a dakatar da wannan al'amari da ake son zalabin mutane da dace ba. A ji tsoron Allah ko wani bangare, saboda gaskiya bai dace ba ana son zalabin kananan yara. Kuma abu ne wanda lalle mata aure ana son sarrafa su a gidajensu. Wani kaza ya zama dubi a iyalinsa, ya zama zaki a iyalinsa, yanzu yana wani toro ko yana wani dakaki.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana dan kaka Siko mai garo da Katifa Kogwar, kana karfa ko mai gerawa jihar Kano a Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka, ina godiya ga hukumar da ta dauki nauyin yin hanyar da ta tahi daga Gezawa zuwa Kogwar ta zuwa ta wuce zuwa Oran. Domin kuma wannan hanya a baya gaskiya ta gagarumin gwamnoni da dama. Akwai gwamnati da yake ya kai shekara 8 akan mulki, amma hanyar nan ta gagare shi bai yi ba, ko kudin ci alalin da kawo rayuwa ba. Allahu a'lam. Amma yanzu Allah ya kawo hanya an yi ta, saboda haka da wannan hanya a yi ta da wannan ibada kungiyar yin da wannan zai biya da ma'aikatan Allah ya saka musu da alheri.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Uzuri my heart bakon sani na ga jihar Kaduna Najeriya. A yau zan ba da ra'ayi na ne musamman ga ƙasa ta Najeriya. Ana ikirarin cewa ƙasa ta Najeriya tana da aiki, amma har yanzu ba mu gani a ƙasa ba. Ga matsalolin hanyoyi, ga matsalolin asibiti, ga matsalolin makarantun mu na gwamnati, har yanzu ba a inganta guda ɗaya ba. Amma sai an yi kiranin cewa ƙasa ta Najeriya tana da aiki. Amma shugabannin Najeriya ku ji tsoron Allah, ku gani cewa talakawan Najeriya su suka tsare, amma sai gashi ba mu da matsalolin hanyoyi, ba mu da matsalan makarantu. Ya kamata a ce an inganta makarantun firamare da hanyoyi.
To kafin mu sallama da ku ga Murtala ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Wafis kasar Amurka ta yi matsayar amincewa da bukatar Iran na musayar fursunoni tun sa'adda kasashen biyu suka yi musayar fursunoni a Zurich a ranar Asabar ta hanyar shiga tsakani na kasar Switzerland. An kama tare da tsare gwamnan Nairobi, babban birnin kasar Kenya, a makon jiya, inda aka tuhume shi da laifin yi wa tattalin arziki tu'annati na miliyoyin daloli. Sai dai an bada belin gwamnan na gundumar Nairobi Gideon Mbuti a jiya Laraba kwanaki 5 da kama shi. Wannan ne ya sa masu nazari ta babar ko da gaske shugaban kasar yake yi na yaki da cin hanci da rashawa. Bayanan rahoton da aka dade ana jira na binciken hukumar tsaron Amurka ta FBI akan yakin neman zaben shugaban kasa Donald Trump a shekara ta 2016 ya bayyana babbar baraka da ke akwai a cikin gwamnati akan asalin da aka soma wannan binciken.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hanti. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta za a iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshinmu hausa-service@boanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan lambarmu alamar tarawa 2022-2599-4945. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci Darren Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.